Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalma Ci Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na subahin yau Litinin 10 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai.
Kungiyar ECOWAS ta kaka bawa kasar Mali takunkumin tattalin arziki. Babu alamun tattaunawa tsakanin Rasha da Amurka za ta haifar da ɗa mai ido. Ana kuma ci gaba da samun arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a Sudan.
Kanin labaran kenan. To ko me yasa kungiyoyin farar hula ke fargaba game da kakkafa kungiyoyin tsaro da ake ta yi a Jamhuriyar Niger da zumar yakar ta'addanci?
Wannan tsari da ake yi na banga da sauransu yana kawo matsala musamman ga zamantakewar mu, kuma zai juya wannan fitina da ake ciki, zai koma fitina tsakanin kabilu ko al'ummomi, abinda ba a fata.
Za kuma aji cewa a yayin da wasu manyan 'yan siyasar Najeriya ke cewa a yi watsi da tsarin karɓa-karɓa a shugabancin ƙasar saboda ya saba ma tsarin demokradiyya, wasu kuma na cewa
baya cikin tsarin mulki, amma ya shi zama abin da ke cewa tsarin mulkin hankali. Yanzu misali, idan yau na zama dan takarar shugaban kasa, sai na ce mutumin Kaduna ne mataimakina, ai wanda bai san me siyasa ba ma, ko shi ne kashin jari da ke wani mahaukaci.
Za kuma aji cewa an fara gasar cin kofin Afirka a kasar Kamaru, kuma mai masaukin bakin ce ta fara yin galaba.
Yau an nuna wa duniya cewa Kamaru ba karamin kasa ba ce.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashin Gumel ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Shugabannin yankin yammacin Afirka sun kaka bawa kasar Mali sabbin takunkumi da suka dakatar da galibin tallafin kasuwanci da kuɗaɗe ga kasar. Shugabannin sojojin Mali sun ce za su ci gaba da mulki na tsawon shekaru huɗu maimakon gudanar da zaɓe a wata mai zuwa kamar yadda suka yi alkawali. Takunkumin ya nuna mafi girman sakamako ga kasar Mali har ya zuwa yanzu, kuma sun hada da rufe iyakokin ƙasa da na sama da wasu ƙasashe da ke cikin kungiyar ta ECOWAS. An bayyanar da hakan ne a cikin wata sanarwa da aka fitar bayan wani taron yini da aka yi a babban birnin kasar Ghana. Kabore ya faɗa a jiya Lahadi cewar shirin abin damuwa ne ga ɗaukacin yammacin ƙasashen Afirka. Manyan jami'an diplomasiyyar Amurka da na Rasha sun bayyana kaɗan daga cikin ƙwarin gwiwarsu a jiya Lahadi cewar za a sassauta zaman ɗarɗar a tsakanin ƙasashensu a tattaunawar da za a yi a makon nan a nahiyar Turai dangane da ɗimbin dakaru da Moscow ta girki a kan iyakarta da Ukraine da kuma buƙatar Rasha na samun tabbacin tsaro a yammacin Turai. Yana da wuya a ga cewar za mu sami wani ci gaba na bindiga a kan Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa shirin State of the Union na gidan talabijin CNN. Za mu saurari damuwar Rasha game da atisayen sojin NATO a tsakiya da gabashin Turai, in ji Blinken, amma ya kara da cewar za su saurare mu game da dakaru sama da 100 da Rasha ta girki a bakin iyakar Ukraine. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an tsaro a Sudan sun harba barkonon tsohuwa da gurneti a jiya Lahadi kan dubban masu zanga-zangar adawa da shugabancin sojojin kasar, inda likitoci suka ce an kashe wani mai zanga-zangar. Masu zanga-zangar sun yi tattaki ne daga birnin Omdurman zuwa Bahri, garuruwa biyu da ke daura da babban birnin kasar Khartoum, suna rera taken kai hari ga shugaban soji Abdullah Fattah al-Burhan, wanda ya karbe madafan iko a wani juyin mulki da aka yi a ranar 25 ga watan Oktoba ya kuma ki mutunta yarjejeniyar raba madafan iko na wucin gadi da fararen hulla wani mutum daya ya mutu bayan wani harsashi mai sa hawaye ya same shi a wuya a cewar wata kungiyar likitocin Sudan dake da alaka da masu zanga-zangar ko da yake ba bayyana da inda abin ya faru ba hakan ya kai ga adadin fararen hulla da jami'an tsaro suka kashe zuwa 62 tun bayan juyin mulkin a cewar likitocin wanda kuma suka zargi sojoji da kai hare-hare a cibiyar kiwon lafiya dake kula da masu zanga-zangar da suka jikkata tare da kai hari ga ma'aikata
Juma kadan Yusuf zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger inda bayan da al'ummomi daban-daban a kasar suka shiga kakkafa kungiyoyin tsaro da zumar yakar ta'addanci gamayyar kungiyoyin farar hula ta kasar tace ta hango cewa hakan na iya haddasa yakin kabilanci nan gaba wanda dan haka ta nemi a ware wata rana guda dan duba wannan al'amari a fadin kasar Suleiman Barma Garika
ganin yadda sha'anin tsaro ke ƙara ta'azzara a yankuna da dama na kasar nan yasa kungiyoyin fararen hula irin su Alternative Espacitoin da Rotab da Tournon La Page da ƙawayensu suka so majan hankula a game da wannan al'amari dake buƙatar nazari kamar yadda suka bayyana a cikin wata sanarwa Malam Musa Tangari shine shugaban kungiyar Alternative Espacitoin
a yankuna da dama musamman a jihar Tiladeri, Gifa da Maradi da Tawa ana gani kuma abin yana iya yadu ya kai mu wani matsayi saboda wannan ya kamata a ce duka ƴan kasa sun hadu sun yi muhawara da a san takaka za a huta daga cikin wannan matsala muna kira ga duka kungiyoyinmu a cikin kasa da duk inda mutanenmu suke ranar Lahadi 23 na wannan wata na Janairu wanda muke ciki ayi journée d'action citoyenne mutane su hadu wanda suke iyawa su yi jerin gwano ko wata zanga-zanga su yi wadanda kuma suke iya su tara mutane da saboda a zamna a yi nazari bisa matsalolin da kasan mai yake fuskantar su yi
a yanzu haka majiya karfi a wasu daga cikin garuruwan da ake fama da hare-haren yan bindiga sun fara yunkurin daukan makamai da nufin kare kansu daga wannan aika-aika sabanin abinda doka ta tanadi saboda haka waɗannan kungiyoyi suka gargadi hukumomi su dauki matakan taka burki ga masu irin wannan yunkuri dake tattare da hadari in ji su
wannan sari da ake yi na banga da sauransu yana iya kawo matsala musamman ga zamantakewanmu kuma zai juya wannan fitina da ake ciki zai koma fitina tsakanin kabilu ko al'ummomi abinda ba a fata saboda wannan muna tuna ma hukumomi da cewa su ya kamata su dauki matakai domin tabbatar da tsaro ba wai a bari ba wadansu mutane su yi kirkiro milis ko wadansu abubuwa na su kare kansu
kungiyoyin sun jaddada aniyar ci gaba da gwagwarmayar ganin an dauki matakin hukunta masu hannu a badakalar nan ta kudaden makamai a ma'aikatar tsaron kasa duk da cewa a baya-bayan nan gwamnatin Niger ta ba da sanarwar janye karar da ta shigar a kan wannan batu Abdul Alhaji Idi na daga cikin jagororin wannan hadaka
muna gwada rishin jin dadin mu muna rantsuwar za mu yi kokowa wadda gaskiya za ta fito a nan
halin karancin abincin da aka shiga a wannan kasa na daga cikin batutuwan da waɗannan jami'an kare haƙƙin jama'a suka tabo a wannan sanarwa suna masu nuna buƙatar mahukunta su dubi wannan al'amari da muhimmanci Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
da Suleiman ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya
sabuwar majalisar dokokin Iraki ta sake zabar kakakinta a wa'adi da biyu wannan wani mataki ne na farko na kafa sabuwar gwamnati bayan babban zaben kasar da aka gudanar wanda wasu bangarori masu karfi a Iran ke marawa baya suka ki amincewa da sakamakon zaben a bisa la'akari da wannan tada zaune tsayin taron ya gamu da hatsaniya inda aka kai babban dan majalisar da ke jagorantar zaman zuwa asibiti saboda hatsaniyar taron da ya haifar da wani dogon lokaci na cece-kuce na siyasa a tsakanin kungiyoyi da ke hamayya da juna domin zaben sabon shugaban kasar da Prime Minister. Birnin Geneva wanda ake walakabi da babban birnin zaman lafiya wuri ne da aka fi so a yi taro tsakanin manyan kasashe biyu bayan yakin duniya na biyu kuma za ta sake daukar nauyin tattaunawa tsakanin Amurka da Rasha wanda za a yi a yau Litinin. Birnin natsuwa na Switzerland ya gudanar da taron koli na shekarar 1985 tsakanin shugaban Amurka Ronald Reagan da takwaransa na tarayyar Soviet Mikhail Gorbachev. Geneva kuma ta shirya tattaunawar da aka yi a watan Yuni tsakanin shugaban Russia Vladimir Putin da shugaban Amurka Joe Biden. A yau Litinin mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Wendy Sherman da mataimakiyar ministan harkokin wajen kasar Russia Saji Reverk za su gudanar da tattaunawa da aka daura sosai akan tsaron Turai da rikicin Ukraine. A ƙarshe kuma an ji cewar 'yan bindiga a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya sun sako ɗalibai 30 da malami ɗaya bayan shafe watanni 7 suna garkuwa da su a cewar wani jami'in yankin. Sama da yara 1,400 ne aka sace a Najeriya a shekarar da ta gabata a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Akasari a lokacin harhare da 'yan bindiga suka kai kan makarantu da kwalejoji da wasu 'yan bindiga da aka fi sani da 'yan fashin daji suka kai.
Amida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. To a yayin da 'yan siyasa a Najeriya suka fara shirin yakin neman zaɓe mai zuwa, wani abin da ya fara ɗauki hankali tun daga yanzu shine batun tsarin karɓa-karɓa na shugabancin ƙasar. Don haka wakilinmu a Abuja Sale Shehu Ashaka ya haɗa mana wannan rahoton.
Muhawarar yankin da zai fitar da 'yan takarar shugaban ƙasa tsakanin manyan jam'iyyun Najeriya na APC da PDP na zama babban abin tattaunawa tsakanin manyan 'yan siyasar ƙasar. Yayin da akasarin 'yan kudu ke cewa lallai takarar ta koma yankinsu, 'yan arewa na da bambancin ra'ayin cewa a bar takarar a buɗe, kowa ya gwada karɓuwarsa.
No, I wouldn't, because he may be eliminated if I mention it. I better keep.
Azantawa da aka yi da shugaba Buhari da gidan talabijin na Channel ya nuna ba zai bayyana dan takarar da zai goya baya ba don gudun kada a yi masa makarkashiya. Ana raɗe-raɗin irin su tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo da Bola Ahmed Tinubu da ka iya zama a jerin waɗanda ake tsammanin za su yi ta gomashi. Ga tsohon shugaban jam'iyyar PDP ba manga tukur, barin takarar a buɗe shi ya fi dacewa a tsarin demokuraɗiyya.
Shi ne babban kuskure da ni na kai, ba zai bayyana ba sabilida a yi gaskiya. Listen. Ko fito-fito da yankace da bukar za ka yi, to ka bar kowa ya faɗi mai kake suka yi wa Najeriya. In muna Najeriya sun so ko ka su ɗauke ka media sai ku introduce su nasu. Kai su kana so, all right, mai da lady, don me ba za ka bari ba tun daga da bukar za ka yi, ka bari mana. Wanda duk zai ga duk Najeriya ɗin nan abin da ya kamata su yi, an ga yana da character, yana da capacity, an ba shi aiki ba zai yi ba.
A nasa bangaren tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Ibrahim Shekarau ya ce ba laifi a ba wa yankin kudin daman ya fitar da ɗan takara.
Mafi yawancin mutanen arewa musulmi, in ka ɗauki kudu mafi yawa kiristoci ne. Idan ba ka ririta wannan kudu da arewa ba, za ta zo ta zama an kalle ta matsayin musulmi da kirista. Ai ka ga shi isa ba a rubuce yake ba, misali a constitution ko tsarin mulki cewa idan dan arewa ya zama dan takarar shugaban kasa ya dauko mataimakinsa daga kudu, ba a cikin tsarin mulki. Amma ya shi zama abu nake cewa tsarin mulkin hankali. Yanzu misali idan yau na zama dan takarar shugaban kasa, sai na ce mutumin Kaduna ne mataimakina, ai wanda bai san me siyasa ba ma, ko shi ne kashin jahili, sai ce wani mahaukaci.
A duk lokacin da gwamnoni da 'yan siyasar kudu ke magana na nuna mulki nasu ne bayan kammala wa'adi na biyu na shugaba Buhari.
This is the talk of this out, because we supported them
Anan ma tsohon ministan ayyuka ne Adeshiyi Ogunleye ke cewa lokaci yayi da arewa za ta yi musu kara ta bar musu tikitin. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria.
To a gaida Sale daga Nigeria kuma bari mu kada jamhuriyar Kamaru inda aka fara gasar cin kofin Africa wato African Cup of Nations a Turanci kuma mai masaukin bakin ce ta fara yin nasara ga wakilinmu Muhammad Awwal Garba da cikakken rahoton.
A yayin da aka yaye kallabin wanda gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka a karo na 63 a kasar jamhuriyar Kamaru. Kasar Kamaru din ta gauza kwanjinta ne da kasar Burkina Faso a farkon wasa. Allah daga fara wasan ne dai sai kasar Burkina Faso ta buɗe ragar kasar jamhuriyar Kamaru. Daga bisani ne kasar Kamaru ta samu finalci guda biyu wanda suka yi kokarin na ganin cewa an jefa balabalai din wanda ya buga finalci din da shine Vincent Abubakar kaftin din kasar jamhuriyar Kamaru. Ga murna ga al'umman kasar ta Kamaru suka yi a jidi lokacin da aka jefa waɗannan balabalai din. Cibiyu da daya an ga yanzu haka al'umman kasar ta Kamaru gabas da yamma kudu da arewa suke ta tofa albarkacin bakinsu na ganin cewa sun samu nasarar wannan gasa da aka yi wanda al'umman kasar jamhuriyar Kamaru game da shugaban kasa ta kuma dubar asawun kasar jamhuriyar Kamaru suka zauna domin ganin wannan tamolar da za a murza ga abin da waɗansu masu sha'awar kwallon kafa a kasar ta Kamaru suka ce.
To kamar yadda muka gani to muna farin ciki da wannan tsomin wasa da aka yi da kuma nasaran da Kamaru ta yi kuma da dukkan halamu dai an soma lafiya kuma muna fatan za a kammala lafiya insha Allah.
Alhamdulillah komai yayi kyau tunda yake a tsarin wasan ma yau an nuna wa duniya cewa Kamaru ba karamin kasa bace. Kamaru ta yi yin abu ba ta duba abinda take kashewa. To wannan wasa kuma da aka yi yau Kamaru ta duka kallo biyu da banza da daya. To mun gode muna jiran gaba. Ka san yanzu aka soma.
Wasa na biyu da aka yi a Benin ne a wunde kasar Ethiopia da kasar Cape Verde an da kasar Cape Verde ta yi kokari na jefa kwallo guda daya a lagar kasar Ethiopia ita kuma Ethiopia ba ta jefa kwallo guda daya a lagar ta Cape Verde ba haka aka tashi wasan Cape Verde na daya Ethiopia kuma tana nema. Muhammad Awwal Garba, murya Amurka da kasar Kamaru.
To a gaida Awwal, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan minta 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraron shirin Ciki da Gaskiya, barkamu da dawowa shirin da ke bin kadin waɗanda aka zalunta da suka shafi marayu da ma'aikatan gwamnati musamman waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. Hakanan shirin kan tabo batun kare haƙƙin ɗan adam da yaƙi da cin hanci da rashawa da tabbatar da gaskiya komai ɗacinta. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumeri.
Idan aka ce shugaban kasa a matsayin mu na wadda mutane masu bukata na musamman wadda koyaushe ake yawan kone shi da mu a kan cewa mun fiye bara mu ne koyaushe fi da a ce mu kamuna, ya kamata idan yau shugaban kasa ya ɗauko waɗansu mutane masu bukata na musamman ya ce ga wannan ɓangaren ku zo ku riƙe ni don ku ce mu kame, yana da kyau a ce waɗannan mutane su ga soke haƙƙin da aka tura musu.
Wannan ɓangare lura da na kasa su a Najeriya ya duba daga jefin kiwon lafiyar su da kuma jefin education nasu kuma jefin sana'an hannu da sauransu kuma bugu da kari wannan kwamishin intanadar amma nan tattalin arziki ma na kasa su a Najeriya.
A sabon shirin za mu shiga hukumar kula da masu bukata ta musamman ce ta Najeriya karkashin babban sakataranta James David Lalu. Ita dai hukumar na aiki ne bisa sa idan ma'aikatar jin kai. An kafa hukumar don kula da bukatun masu bukata ta musamman, kama daga makafi na ido da guragu da kurami da ma duk wani nau'i na nakasa da yake bukatar tallafi daga gwamnati. Shugaban kungiyar muryar masu bukata ta musamman na Arewa, Yari Musliman, ya shigo shirin da korafi kan hukumar.
Sunana Yarima Suleiman Ibrahim, kuma shugaban kungiyar masu bukata na musamman na Arewacin Najeriya, ma'ana Northern Nigeria Disabled Forum. Abuka koyaushe idan aka ce shugaban kasa a matsayinmu na wadda mutane masu bukata na musamman, wadda koyaushe ake yi wa korafi da mu akan cewa mun fiye bara mu ne koyaushe sai da a ce mu kamuna. Ya kamata idan yau shugaban kasa ya dauko wayansu mutane masu bukata na musamman yace ga wannan bangaren ku zo ku rike min dan ku ce mu kamin, to yana da kyau a ce wayannan mutane sun ga soke hakkin da aka tsora musu. Domin kwata-kwata idan ka duba duk inda ka samu mabarati a Najeriya ko a Afirka za ka ganshi mutumin Arewa ne, Hausa Fulani ne. Kuma wannan mukamin da shugaban kasa ya bayar da zuka duba kaman commission, mu muka yi ta kira cewa shugaban kasa ya commission, ya commission, ya commission, gashi ya zo ya yi, amma ba ka iya fahimtar abin da ake a wannan commission. To daga wannan kalubale ne ga wayannan mutane, kuma kalubale ne ga shugaban kasa da ya gane cewa har yanzu fa abin da aka zaɓe shi don mutane masu bukata na musamman, ko mun da aka ɗora muna za ka yi cewa mu zagaya jihohin Arewa don mu talata shugaban kasa baya muna wannan abin ba. Saboda haka mutane masu bukata na musamman suna cikin damuwa, suna cikin birkici a cikin wannan kujerar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar.
Kafin mu shiga hukumar kula da masu bukata ta musamman, za mu ji korafin kungiyar muryar masu bukata ta musamman wadda ke zargin shugaban hukumar James David Lalu da gazawa wajen sauke nauyin amanar da aka dora masa ta hanyar nuna wariya. Kungiyar ta bakin Yari Musliman ya ce an kafa hukumar da sunan taimakon masu bukata ta musamman, amma karshe lamarin ya zama rijiya ta ba da ruwa amma guga ta hana.
Faɗa mana me shi shugaban wannan hukumar James David Lalu, wani laifi ne, wani abu ne baya yi da kuke korafi akai?
To a tunaninmu yanzu tunda an baki wannan an bashi zakatun sakatare, a tunaninmu a matsayin shi na wanda yake dan uwanmu mai lalura, ya kamata a ce cewa ya duk hanyar da zai shawo kan mutane masu bukata na musamman gudun taimaka musu. Amma shi ne ne alƙawarin cewa za a ba mu mutane a cikin wani tsawon a baya-bayan nan da aka cike shi, aka ce za a ba mu mutane tallafi na naira 50,000, amma daga ƙarshe mutane ta aka cike da cewa ana ba su naira 5,500. A tamin da nake muka magana ina ga muka naira 700 na gani. Ni wannan abin bai dame ni ba, amma abin da muke magana yaya muka yi mutane masu lafiya ana ba su naira miliyan 1, naira miliyan 2, naira 500,000, 400,000 su sai dogara da kansu, wanda muka fi kowa bukata sannan a zo a ce ana ba mu naira 500,000. Wannan akwai gazawa, bai kamata mu dinga rike shugabancin wannan kwamiti ko kuma executive secretary na wannan kwamiti ba. Ya kamata shugaban kasa ya gaggawan canja shi a sauko wanda yake da tausayi, wanda yake da kishi mutane masu bukata na musamman. Domin abinda iya tunanin mu wayannan su suke addasa yawancin barace-baracen da ake a Arewacin Najeriya. Wayannan da shi da wanda yake ba mu shugaban kasa shawara wadda ake ta mishi ta samun hankali kwata-kwata da su, da wannan zaman sa wannan kujerar gara ma a ce ba sa nan, saboda babu abin da zaman su yake aikarwa. Misali idan ka je office din shi wannan da hankali wanda yake ba mu shugaban kasa shawara akan su mutane masu bukata na musamman, za ka ga duk mutane ne masu lafiya wanda zuba ciki, ba za ka samu wani mai lalurar kafa ba, ba ka samu mai lalurar gani ba, ba ka samu wani mai lalurar ji ba. Kuma mu muka zo muka ce cewa zaɓen shugaban kasa, mu muka zo mutane masu bukata na musamman muna tinkawa cewa shugaban kasa mutumin Arewa ne, amma ya za a ɗauko shugabanci a ɗauka ba mutane masu bukata na musamman? Wallahi ina son tabbatar muka mu yi da mun sani da cewa mu zaɓe wannan shugaban kasa da mun can cewa shi zai sake duk wannan mutane da ɗauko su, to dama ba mu ce a zaɓe shi ba, balle a ɗauko wannan mutanen a ɗora mana su.
Faɗa mana kamar shi babban sakatare na hukumar masu bukata ta musamman James David Lalu, a yi mutum ne ma wanda za a ce duk da baya ji da kunnansa amma yana iya amsawa, yana magana, kuma ana ganin masu bukata na musamman kamar guragu da sauransu suna nufar wannan ofishin nasa. Ku shi makafi ne ware baya hulɗa da ku, ko kuma wanne ne korafin ku?
Aikai ma shaida ne ta ce sai da kaga guragu da kuma masu lalurar kunni a wannan ofis. to wai mu asu lalurar gani wani laifi suka yi mishi amma mu ba muna banganan na bambancin da ta ai wayan da ta gamsa wannan office ai sare ne ga cewa sheki kayuwa suna tsaren cewa za su samu na ba gurinta amma wannan office babu wani abin da ake balle a zuwa gani mu dai abin da muke fata da shugaban kasa ya gane cewa mutane masu bukata na musamman idan aka ga mabarata mutanen arewa ne abin da ya kamata wannan commission ta yi shine ta zo na da mutane masu bukata na musamman ta zo na da kungiyoyi irin kungiyoyin mu ta ce to menene mutane suke da bukata me ya kamata ai ma mutane mu wasu tsari da muke tsara ma mutane ai mu muke shiga cikin mutane mabaratan nan mu muke mu'amala da su muna mu'amala da mutane da suke da kasa-kasa kuma mun san menene matsalar su
jin wannan korafi na kungiyar masu bukata ta musamman ta arewacin Najeriya Shirin ciki da gaskiya ya zauna da shugaban hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya.
Sunana James David Lalu, ne executive secretary na National Commission for Persons with Disabilities da kakkafa kwanan.
Ya faɗa mana ita wannan ma'aikatar a takaice menene aka daura mata nauyin yi.
Aka shin gaskiya wannan office da aka bude ta asalin aikin ta shine lura da nakasuwa a Najeriya kuma wannan bangare lura da nakasuwa a Najeriya ya duba daga gefen kiwon lafiya da kuma gefen education nasu da kuma gefen sana'an hannu da sauransu kuma bugu da kari wannan commission din tana da amanan tattalin arziki ma nakasuwa a Najeriya da kuma neman duk abubuwan bukata da take bukata ta gurin na tafiya da sauransu ya zama dole mu wannan guri ta samu ta basu wannan office da aka bude shi wa wuce zai na kasuwa a Najeriya sun yi kusan shekara 20 suna fama suna ta nema alfarman gwamnati saboda duba a samu doka da zai samu ya tsare rayuwarsu a kasar Najeriya amma kuma tukoyi nan fama a yi shugaba na yan kasa da yawa ta suka zo suka wuce suka zo suka wuce da shina zimbili sun fasu wai na abubuwa sun kawo musu domin su sa hannu ya jiki sai su tafi suna ki kukansu wai ina za a samu kuɗi da za a samu abuwa bukatun wannan kwamishin da zaman za a buɗe shi sai ka abu ya dinga lilo Allah Ubangiji sai can Allah Ubangiji sai kawo mana bari.
Daga nan an gabatarwa da Mr. David Lalu korafin wannan kungiya ta masu bukata ta musamman.
Mr. James David Lalu akwai wani shugaban shi wannan shugaba na makafin da yake zaune a Kano Erima Suleiman ya ce ba kowa kake saurara ba akan wannan mukamin sai mutanen da ranka yake so ne kawai kake zaba kake tafiya da su in kuma ka ci gaba da tafiya haka da yawa na kasa su ba za su amfana daga aikin wannan hukumar ba
Allah sarki Allah sarki nagode don tambayar da kai haka cin gaskiya kin gaskiya abin da yake faruwa a cikin nan gurin nan yau muna yabuwa abuɗe hannu
Sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu daura a inda muka tsaya. Yanzu a madadin Nasiru Adamirin Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarki Hashim Gumul ke cewa sai mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu. Mu kasance lafiya.
To a gaida dan Gumul, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta dace.
Shugabannin yammacin Afirka sun kakabawa kasar Mali sabbin takunkumi da suka dakatar da galibi tallafin kasuwanci da kudade ga kasar. Shugabannin sojojin Mali sun ce za su ci gaba da mulki har na tsawon shekaru hudu maimakon gudanar da zabe a wata mai zuwa kamar yadda suka yi alkawali.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da taji wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku na sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tayar gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada da kuma injiniya mu ne Zukar Salim ni Ibrahim Kalamu ci gaba da muku fatan alheri wassalam